Naam. To a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ كَمَا يَدَّ مُكَ صَابَ هَدُوَا أَوْ أَنَّ مَصَلَّاتِي مَيْ الْبَرْكَة إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَاءَ النُّورُ دَكِينًا وَسَتُو أَبُوجَا دَنْ تَفْسِيرُ الْقُرْآنِ مَيْ جِرْمَا بِسَاغَ خُولِيوَا دَأَنِنْ شِيوَا da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Idan zan tuna daidai, yau za mu tashi a darasi na tara ne a wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1445 insha Allah. Muna masu farawa da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan ayyuka da muke yi masu nagarta a wannan wata Allah ya amsa mana. Addu'o'inmu Allah ta'ala ya amsa mana. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da sunayensa mafi girma cewa dukkan abin da ya dame mu a ƙasarmu Najeriya Allah ya magance mana. Dukkan wani alkhairi da muke nema Allah ya bamu. Sharri muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu daga gare shi. Iyayenmu da suka rasu, malumanmu da suka rasu, ‘ya’yanmu da zuriyarmu da suka rasu Allah ta’ala ya musu gafara da rahama da jinƙai. Mu da muke raye Allah ta’ala ya rayar da mu a kan addininsa ya ɗauki rayuwarmu a kan imani. Wasu daga cikin ‘yan uwanmu da ‘ya’yanmu da aka sace a Borno, Kaduna, Sokoto, an ce na Kaduna an ƙara ɗiban wasu 80 da ‘yan kakai a jiya ko shekaran jiya. Muna roƙon Allah ta’ala ya kubutar da su. Waɗanda suke irin waɗannan laifuffuka muna roƙon Allah ta'ala ya shirye su. Idan ba za su shiryu ba Allah ya tona asirinsu ya ƙasƙantar da su ya kuma walaƙantar da su. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya da aminci a Najeriya. Allah ya ƙara mana adalci da amana a Najeriya. Allah ya ƙara mana albarka da kuma tsoronsa a Najeriya. Na samu labari ba daɗewa ba cewa ranar Litinin an yi gobara a Sokoto Central Market, inda kusan shaguna da rumfuna 180 suka ƙone. Jarrabawa ne wannan da Allah yake wa masu imani. Muna addu'a da waɗannan 'yan kasuwa, Allah ya canja muku da abin da ya fi wannan alkhairi. Allah ta'ala ya maye muku gurbin abin da kuka rasa ninkin ba ninki daga cikin ƙofofinsa na ni'ima da yake buɗewa bayinsa. Dukkan wani wanda Allah ya jarrabe shi dukiyarsa fitina ta auka a kanta, ko da ba mu da labari, muna masa irin wannan addu'a, Allah ya canja masa da abin da ya fi wannan na alkhairi. Allah ta'ala shi sa mu wani lafiya. kuncin rayuwa da ake ciki na abin da za a ci ko abin da za a sha babu. Allah ta'ala ya kai mu matakin da kowa zai fi karfin abin da zai ci da abin da zai sha na halal a wannan kafa ta mu. Bil haqiqa jarrabawa ne mai tsanani a watan Ramadana a ce wani bai da abin da zai iya ci. Mutum ba zai san zatin abin ba sai ran da Allah ya jarrabe shi da babu. Yanzu a wannan hali na azumin masu kuɗi da dama da ba su saba azumin nafila ba, daga Ramadan zuwa Ramadan da suka san yunwa, daga Ramadan zuwa Ramadan suka san kishirwa. Amma wani haka yake rayuwa kusan dukkan shekara, kawai in an samu a ci, in ba a samu ba a haƙura. Jarrabawa ce mai girma. Allah ta'ala ya wadatar da kowa ya fi ƙarfin abin da zai ci da abin da zai sha. In akwai tambayoyi masu ma'ana, an samu ƙarin tashoshi guda nawa? To, an samu ƙarin stations da ke sanya tafsiri. Tsayawar mu na ƙarshe a kan na nawa aka tsaya? 55 ne at least dai da ka faɗa. Tabbas 55 ne. To, ga ƙari dai an samu. Allaji Garba Umar Dutsen Marisar Daunan Bagudu ya ɗauki nauyin Kebbi State Radio daga 7 zuwa 7:45 na yamma, sai kuma hukumar gudanarwa na Gaskiya FM da kuma Ahlus Sunna wal Jama'a na Techiman Ghana sun ɗauki nauyin Gaskiya Radio FM 105.5 Ghana daga 12:45 zuwa 1:45 na rana. Sai kuma Fixel Habitat Limited sun ɗauki nauyin Peace Radio FM 102.5 Maiduguri daga 10:11 na dare. Sai management na National Traffic Radio Abuja sun ɗauki nauyi a Traffic Radio 107.1 Abuja daga 12:03 na rana. Sai Alhaji Ahmad Adhama ya ɗauki Jalla Radio Kano daga 8:09 na safe. Dukkaninsu Allah ya biya su da gidan aljanna, ya biya musu bukatunsu na alkhairi, ya ƙara musu wadata duniya da lahira. Don haka kenan an samu kafofi da ba za su gaza 58 ba a yanzu insha Allah ta'ala. A yi tambayoyin tukunna. Zo Abdullahi.
Assalamu
alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai mai musulunta? Ku je ka ba ta kalmar shahada. Isa. Ya raka ka kai kai. Ya raka ka ku ba ta kalmar shahada yanzu. Shi zai ba ta. Kai kai gaidin mu su.
Yake cewa a yi malam, we need your credible fatwa on death benefit life insurance. A man passed away, and as per the usual practice of the company he worked in,
Ibrahim, sake tambayar nan daga farko.
Malam, tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam, ina maka fatan alheri a wannan wata. Allah ya ji kan iyaye ya kuma karbi ibadun ku duka. Amin.
Amin. Insha Allah.
Malam, we need your credible fatwa on death benefit, that life insurance. A man passed away.
Death benefit. Da kuma me?
Life insurance.
Okay.
A man passed away, and as per the usual practice of the company he worked in, prior to his death, his wife, who he put as the next of kin, was paid his death benefit. According to the company, this is a fixed benefit provided by the company as no employee contributed to it. The question is, will the wife share the benefit according to Islamic inheritance Sharia to all Magadansa, or she can keep it for her and the children to be taken as a gift from the company? We thoroughly enjoy your gossip, and we pray Allah build a befitting home for you in Jannah Firdaus, for the authentic knowledge you always teach. Amin.
Amin ya hayyu ya qayyum. akwai fatawa na mausu'a al-fikihiyya a mujalladi na 11 namba na 208 sun yi magana akan matakin da ya shafi death benefit da kuma life insurance matsayinsa. Kamar da tambayar ta bayyana, mutum ne ya rasu yana aiki da kamfani, kuma wanda ya saka a matsayin shaida nasa ko mai tsayawa a matsayin next of kin din shine iyalinsa. Bayan ya rasu, kamfanin na da al'ada na ana kiransu a bada wani benefit na rasuwar mutum, sannan wannan in an karbi kudin duk da shi bai contributing komai a ciki ba. In an karbi wannan kudin yana cikin gado ne ko kuma abinci kawai za a ci da shi a gida? In na fahimci tambayar shi ne ko? Saboda ita ga ta Bahaushiya kuma Baturiya, 2-in-1 ko shi mai tambaya in namiji ne. A fatawar da mausu'a al-fiqhiyya suka fada a volume na 10 namba na volume na 11 volume na 11 namba na 208 suka ce dukkan abin da zai zo wa mamaci bayan rasuwa ana iya kasa shi kaman gida uku a abubuwan da kamfani ke bayarwa ko ma'aikata, irin wanda kamfanin ke yi a mafiya yawan lokaci. Abinda suke a mafiya yawan lokaci ana iya samun canji a wasu wurare. In mutum ya rasu, in ma'aikaci ne, sai a bada salarin watan da ya rasu. Kamar yanzu a ce ya rasu a wannan watan, sai a bada salari na watan nan, wata na nawa kenan? Okay, to kun koma Gregorian kenan, to shikenan sai a bada na March, sai a bada na kuma April, sai a bada na June. Wato za a bada watan da ya rasu da kuma additional 2 months. In kuma mai karban fansho ne, sai a bada fansho na watan da ya rasu da kuma na watanni guda 2 a gaba. Wannan yawanci haka suke. Sai suka ce to yijiwali in mutum ya rasu, ko ya zama in yana aiki a bada albashin da ya rasu na watan da kuma watanni 2, ko kuma kowane irin tsari da ake yi. In fansho ne, sai a bada na watan da kuma watanni 2, ko kuma kowane irin tsari da ake, ko kuma ya zama abin da ya zo din dalilin wani aiki ne ya yi na alheri ko wani service, sai aka yi kaman compensating din wannan service din da wannan kyauta. Suka ce a dukkan waɗannan ɓangarori guda uku a magana mafi inganci cewa abin da aka samun nan zai shiga cikin gado. In a na farko ne ya shiga gado, in a na biyu ne ya shiga gado, in a na uku ne ya shiga me? Ya shiga cikin gado. Kowanne a cikinsu yana fada cikin gado ne. Don menene? Don abin iya da alaka da hidimar da ya yi. Inda bai yi hidimar ba, da ba za a bashi albashi har ya rasu, kuma a zo a ce an ba da albashi na watan da ya rasu da guda 2 ba. Inda ba shi ya yi aikin ba, da ai ba za a ma ba da fansho ba. Inda ba service zai da ba za a bar ba. To yanzu misali, haka kunda suka rasu a Abuja a satin nan, yanzu kamfanin ya kira ce zai ba su wannan abu? Ai bai yi ba. Suka ce to babu kokonto, wannan ya shiga cikin gado. Kuma fatawar haka, nassin fatawar Imam Shafi'i kenan rahmatullahi alayhi, cewa wannan abin shi ma gado ne. Wallahu ta'ala a'lam. Amin. Wannan
ya kuma yake da wani cewa assalamu alaikum malam, malam ya ibada, Allah ya karbi aikin malam. Malam na kasance lokacin da bani da komai ina mata shi, ina tutar jama'a a online business, ina alfarin su don na samu kuɗin biya wa kaina bukata a matsayina na magashi. Sai kuma gashi yanzu na yi kuɗi, kuma cutar da na yi wa mutane tana damuna, ina so in biya su abin da na cuce su, amma ban san inda zan same su da biya su ba. Malam, don Allah,
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na gode da addu'a. Na uku tambaya da kai, gabanin tambaya din ina taya ka murna da tun kana raye a duniya ka gane kuskure da kai, da laifi da kai, da zunubi da ka ɗiba, kake nema ka kubuta. Abin a taya ka murna ne, don wani yana zaune yanzu ƙarin zunuban yake ƙarawa, wani yana nan ya damfa ruwa ne, ya je ƙasa kaza ya yi damfara, ya je kaza ya yi damfara, kuma in ya samu dama ma ƙara damfara zai yi. To amma kai a yanzu ka riga ka ja layi, sannan kana nema ka kubuta daga haƙƙin wasu da ka ɗauka, hani Allah bil haƙiƙa ya kai ai congratulating ɗinka. Gaba na ƙarshe tambaya da kai, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi cikin Zadul Ma'ad nasa a volume na 5 number na 690 yayi bayanin kubuta daga haƙƙin da mutun ya dauka wanda yake ba nasa ba. Akwai hadisai da dama da ake dogara da su wanda akai ya gina fatawa din. Daga cikin hadisai sanannu wanda kusan duk dalibin ilimi ya sani, akwai hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda fiyayyar halitta sallallahu alaihi wasallam cewa man kanat indahu mazlima li akhihi, duk wanda yake da wani abun da ya zalunci dan uwansa na mutunci ne ko na dukiya ne, yayi kokarin kubuta min qabli ay yati yawmul la dirham wala dinar. Hadisi ne na Bukhari, hadisi na 2446. Yace duk wanda yake da wani haƙƙin dan uwansa da ya dauka, to yayi kokarin kubuta tun gabanin ranar da babu dirhami babu dinar da zai biya, wato tun gabanin ranar da babu naira babu riyal babu dala babu sterling pound. A ranar in akwai ayyuka na alkhairi sai a dauka a biya bashi, in babu kuma sai a dauki zunuban mutane a dora masa. Wannan yake bayyana mana cewa alkhairi ne abinda kai niyyar yi Allah ya taimake ka. Hanyoyin da ake kubuta shine waɗanda ka riga ka san abinda ka zalunce su tunda online kake, sai ka bi record ɗinka online. Duk mutumin da ka ha'inta sai ka dauki haƙƙinsa kwatankwacin wannan sai ka mayar masa. In ta hanyar online ya dace ka nemi numbansa ko ka yi contacting sai ka yi. Wanda ya gagara ko ya rasu sai ka nemi magadansa sai ka ba su abin da ka zalunce shi. Wanda wannan ya zama baka samu ba, a magana mafi inganci shine sai ka yi aikin alkhairi da wannan kuɗi ɗin. Da fatan in ya cancanta a wurin Allah, Allah zai kai ladan gare shi. So wannan ka'ida dai kai dole ka rabu da kuɗin. Shaykhul Islam rahimahullah Malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yana ƙara da cewa a in shine ga inda rudani ya faro, ka san wani bangaren dukiyar halal ne wani bangare haram ne, ko ba ka da bayanin yadda zaka san percentage nawa ne balle kai hukunci da kaza naka ne kaza ba naka ba. So duka waɗannan al'amura suna da muhimmanci, kuma duk mai imani da ya san ya kamata, babu mutumin da zai kuskura ya gamu da Allah da kwabo ɗaya na haramun a kansa. Duk wanda ya san girman Allah ya san jarrabawa da ke cikin filin kiyama, wallahi al'azim babu wanda zai yi alkafura ya tafi filin kiyama da haƙƙin kwabo ɗaya ba nasa ba a kansa. Duk wani abu a duniya ne, kuma hatsarin fa shi ne duk abin da mutum ya tara nan daga ya rasu a duniya ya riga ya ƙare, ba yi da wani abu. Likafani fa bai da aljihu, likafani bai da me arama, ka taba ganin ɗinka likafani da aljihu? Likafani bai da aljihu, kabari bai da sto, barzaku da kiyama babu saving account babu current account. To me saura, sannan duk maganan gina gida sayan mota cin abinci mai dadi wai kai aiki da kudinka kana rasuwa fa duk ya kare. A barzaku ko a ciyar da mutumin kwarai abincin aljanna ko shedani a rika bashi abincin wuta a aljanna ko a lahira ba mai gina gida, dan aljanna Allah ne yake gina masa, yan wuta an tada da musu gidansu. So babu wani abin da mutum zai je lahira ya bukaci kwabo ɗaya da shi. Kuma tun a duniya ita dukiya ta halal ma abinda fa ka ciyar shi ne naka, abinda ka rike kuma menene ba naka bane, ko da na halal ne to na magada ne. Abinda ka rike shi ne wanda zai kare, abinda kai don Allah shi ne wanda Allah ta'ala zai maka aiki da shi gobe kiyama, ko da abu na halal ne. Mu kiyaye wannan iya da matukar muhimmanci. Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. Dukiya ko ta halal ne ba ta da wani amfani da ya wuce a nemi lahira da ita, ba ta da wani amfani. Ita dukiyar halal din ma gabaki ɗaya amfaninta shi ne a nemi lahira, don ita duniya ba wajen zama ba ne. Kuma lahiran nan aikinmu na duniya ake gina mana gida da shi. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabriha, fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha wallahu ta'ala a'lam. Zamu tashi yau da ikon Allah a darasi na tara a suratu Ali Imran daidai kan aya ta nawa aramma aya ta 121 ko insha Allah ta'ala. To bismillah aramma.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu sami'un 'alim idh hammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyyuhuma wa 'ala allahi falyatawakkal al-mu'minun wa laqad nasarakum allahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun iz taqulu lil-mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi thalathati alaf min al-malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al-malaikati musawwimin wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi wa man nasru illa min 'indillah
wa idh ghadawta lokacin da ka fita da safe min ahalika daga wurin iyalanka ya faru yakin Uhudu ba yaki ya shirya ba yana zaune ne a garin Madina ya ma bar Makka mahaifarsa inda aka bashi wahala aka azabtar da shi da masu imani ya tashi ya koma garin Madina ya kafa daula ta addini kuma aka biyo shi garin Madina aka ce za a halaka shi. Wannan yana da muhimmanci a tarihi saboda sau da dama akwai misconceptions akan addinin musulunci when it comes to abin da ya shafi yaki wo akwai wadanda an hana su fahimci hakikanin addinin musulunci kawai abin da ake nuna musu musulunci shine zubar da jini musulunci shine kashe mutane kwata kwata ba haka bane addinin musulunci addini ne na saving rai daga halaka addini ne na kubutar da mutane duniya da lahira addini ne na aminci da zaman lafiya don in ka dauki dukkan yakukuka da fiyayyen halitta yayi kana iya raba su dukkanin su gida biyu in sun yawa gida uku na farko ka samu self defense ne shine kare kai kuma ko a doka ta kasashen duniya halal ne ba wanda doka ta ce kar ya kare kansa. Na biyu kuma shine yanta masu rauni kokarin ayi me ayi kokarin rescuing ayi kokarin emancipating the oppressed wadanda aka zalunce su masu rauni ayi kokarin kwato su. Yanzu haka a duniya wurare nawa ake yaki da sunan me da sunan ana so a kare masu rauni. Yanzu abin da ya faru a Europe kwanan nan ake ta fama tsakanin karashe duk ba wannan bane ana ga babbar kasa za ta zalunci karama bari mu je mu hada kai mu kwace su bari mu taimaka musu. Sai na uku shine tabbatar da adalci a bayan kasa don babu abin da ke kawo fitina da tashin hankali irin zalunci babu abin da ke kawo zaman lafiya a kasa ko a duniya irin adalci. kuma just injustice anywhere is a threat to justice everywhere. A duk inda ake zalunci a wuri daya a duniya, to yana kalubalanta, yana zama hatsari ne da barazana ga adalci a ko'ina a duniya. So duk yakin da kai fiyayyen halitta yayi ko sahabbai suka yi, in ka auna za ka ga baya fita daga ƙarshen waɗannan ababe guda uku, sai dai in mutum bai fahimta ba. A waɗannan al'amura ko a tsarin duniya, akwai ƙasar da take zaune ba ta da sojan da ke kare ta? Babu ita. Me dalili? Ba ana yin soja ne don a tada rikici ba, a'a, don ku kare kanku a inda barazana ta zo za ta tunkare ku. Wannan shine manufar. Ba kuna yi ne don ku afka wani ko don ku cuci wani ba. Shi yasa idan ka fahimta za ka ga waɗanda suke ɓata addini na musulunci, da nan cewa ya karantar da zubar da jini ne kawai, a'a, kashe mutane, wallahi al'azim, ɗayan biyu ko suna yi da son rai ne ko kuma karatu ne, ilimi ne ba su da shi a kai. Amma babu yadda za a yi wanda ya san haƙiƙanin karantarwar addini ya jingina musulunci haka kawai da zubar da jini. Addinin da ya ce idan ka yi sevin rai guda ɗaya, ka kuɓutar da rai guda ɗaya, kamar ka kuɓutar da nation ne gaba ɗaya daga halaka. Addinin da ya ce wanda ya halakar da rai ɗaya, kamar ya halakar da gabaki ɗaya ƙasa ne. A musulunci fa, kuɓutar da rai kamar ka kuɓutar da ƙasa gaba ɗaya ne. Halakar da rai ɗaya kamar ka halakar da ƙasa ne gabaki ɗayanta. Addini ne wanda gaisuwarsa ma gaba ɗaya shi ne zaman lafiya ya tabbata a kanka. Zaman lafiya ya tabbata a kanku shi ne assalamu alaikum, aminci ake roƙa maka. Amsar gaisuwa ɗin kuma shi ne mai kai ma aminci da zaman lafiya ya tabbata a kanku. Addinin daga baki ɗaya wanda ya yi addinin shi ne Allah, sunansa assalam, shi ne mai zaman lafiya. Sunansa al-mu'min, shi yake tabbatar da menene, da security. Kuma addinin da makomar wanda ya yi shi a lahira, sunan inda zai shiga gidan zaman lafiya, shi ne darussalam, aljanna. Kuma a ce wannan addinin ba shi ne addinin zaman lafiya ba? Addinin da wanda aka turo da addinin yana zaune, wani sahabi ya zo gabansa, annabi ya ce me sunanka? Ya ce alharbu. Ya ce alharbu? Ya ce eh. Sunanka yaki? Ya ce a, sai canja ma sunan. Ya ce ai, bai dace ba. Ta ya za a ce sunanka yaki? An samu sunan Allah zaman lafiya da aminci, amma babu inda Allah ya ce sunansa mai yaki. Babu inda ya sa wa annabi sunan yaki. Addinin da ƙasar da take da mafiya yawan musulmai a duk duniya ita ce Indonesia. Musulunci ya je Indonesia, kuma Indonesia na da musulman da suka fi kowanne yawa a duniya. Amma har a tarihi musulunci ya je ya kankama, ba a taɓa zuwa koda da reza aka yaƙi wani a ƙasar ba. Musulunci ya shiga me da asalin saƙo ne na aminci. Malaysia musulmai su ne majority, musulunci ya shiga ne da saƙo na me na aminci. India musulunci ya shugabanci ƙasar India kusan shekara 1000 musulmai ke shugabantan India. Amma har mulki ya bar hannunsu, musulmai su ne minority, ba su tilasta wani da ƙarfi sai ya shiga addinin ba. Don me? Don sun yi imani da kowa ya zaɓi addinin da yake so. Musulunci ya mulki ƙasar Spain, shi ne Biladul Andalus, shekara 800 ya mulka. In ka ɗauki ɓangaren ƙasar wanda ya shafi irin wajen Madrid, wajen irin Granada, wajen irin Cordova, duka wannan yake bayyana mana zaman lafiya na addini. So don haka a musulunci, wuraren da addini ya karantar da yaƙi, za ka ga yana yi ne don waɗannan hikimomi guda uku da na bayyana. Mafhum? Tayyib. Don haka wannan magana ne da Qur'ani yake mana a kan yaƙi na Uhudu. Yaƙi da Uhudu shi ne ya biyo bayan yaƙin Badar. Waɗanda aka yi nasara a kansu, su suka zo suka tsokani fiyayyen halitta a Badar. Aka yi yaƙi kuma ba su yi nasara ba, fiyayyen halitta da sahabbai duk da su ne ‘yan kaɗan, ba su je da niyyar yaƙi ba, kuma Allah ta'ala ya ba su nasara. Sai suka koma gida, sai suka sake shiri. Shirin da suka yi sai suka fito da sunan yaƙi na Uhudu. To me ke faruwa? Sun yi shiri biyu. Shiri na farko na ɓangaren adadi, sun zo da adadin jama'ar da sun san ya fi ƙarfin adadin sahabbai da ke garin Madina. Shiri na biyu shi ne kayan aiki, makaman da suka ɗauko ya fi ƙarfin sahabbai a zahiri. sai dai gatan sahabbai suna tare da mai sama shine Allah. Duk wanda ke tare da mai sama ba a nasara a kansa. Shi yasa kullun idan kana da wani abu to karka kuskura. In kana da matsala da wani ya fika kusanci da Allah, duk wanda ka fishi kusanci da Allah kai maganin sa. Ba karka ji tsoron kowa in dai ka san ka fi mutun kusanci da Allah to ka gama da shi. Ko a neman aure ne, me yasa yawanci ba a nasara akan ustazai? In ka je neman aure. Yanzu da nan arabomi da kake gani. Sun sha ka da sanatoci a neman aure. Allah ya sadi ba wani sanata a ranar ko a cikin masu zuwa ko don akwai ya fi mini. Yanzu yadda kake ga aran ma ga shi ya koshi da alhamdulillahi wallahi zai wahala ku tafi neman aure da irinsu ba su yi maganin ka ba. Me dalili shi ne rike Allah. Shi ne rike Allah. In ka rike Allah so duk abin da aka sa a gaba sai ka kasa mutum. So kar ka kuskura abokin nemanka akan wani abu fi ka alaka mai kyau da Allah. In ka fishi ka gama da shi. To me ke faruwa? Sai suka fito da niyyar yakan annabi da sahabbai. Suka zo bayan garin Madina suka yadda zango fiyayyen halitta shi kuma sai ya kira mitin da gaggawa. Saboda duk abin da za a yi dole sai da shawari kamar yadda Allah ya masa wasiyya mun karanta kwana 4 da 5 da suka wuce. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر آل عمران آية 159 sai tara sahabbai yanzu yayi dace muhi mu zauna a gida ne su shigo mana ko mu tare su a bayan gari tunda mu ba yaki mu kai ba su suka kawo mana yaki dole mu kare kanmu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shugabancin da yayi shine malamin su shine limaminsu shi yake koya musu qur'ani ba ma shi yake koya musu hadisi ba shine source of hadithin gabaki daya shine likitansu sahabbai shi yake musu sulhun aure shi yake kula da su sannan kuma shine shugabansu na executive arm of government a Madina gaba daya shine shugabansu na judiciary shine shugabansu na legislative arm of government gaba daya shi annabi duk shine shugaba ai annabi ba wa'azi kadai yayi ba shugabanci yayi bai wa'azi kadai ba ai shi wa'azi theory ne shugabanci kuma menene practice ne kana yi practical ne so shi duka biyo yayi in theory and in practice kamar yadda Sheikh Usman Dan Fodio Allah ya ji kansa a Najeriya yayi in theory ya karantar da malamai ya karantar da mutane ya ba su tuta yace theory da kuka yi karatu to kuje ku yi practice ya ba wa malam Modibbo tuta malam Sambo a Kano wa aka bawa malam Sulaimanu ya kuke tsayawa ne a Katsina wa aka bawa Umaru me Dallaji Allah ya muku albarka sannan a Kazaura wa aka bawa malam Dan Tunku ko a Daurawa aka bawa na malam Musa haka ne a Zazzawa aka bawa wannan malam Musa wannan malam Ishiyaka sai dai Zazzawa suna da tutan bangaren Kanan Borno suna da kuma na tutar Fulani duka sai kuma ina okay sai nan Neja wa aka bawa malam Nufe ko wa aka bawa malam Dembo ko sai Ilorin malam Alimi ko Sale Alimi wadannan su ne. To kaga dan Fodio da yazo ya karantar da addini bai tsaya nan ba sai kuma ya ba su me sai ya ba su shugabanci shine theory and practice mafhum tayyib da aka fiye yan halitta sai hada mitin din sahabbai sai ya ce musu to ga abin da ke faruwa za mu zauna a gari ne su kawo hari ko kuma mu je bayan gari mu kare kanmu sai aka rabu biyu wasu suka ce mu zauna a gari wasu suka ce a'a matasa sai suka rinjaye da cewa gaskiya mu fita bayan gari aka shigo gidanka aka fara da kai an gama da kai gara ka je kofar gida ayi a can sai fiyayyen halitta ya karkata ga wannan sai aka fita bayan gari to shine hikimar fita ana fita bayan gari da ikon Allah sai ya fara tsara sahabbai a mitin din a yadda za a yi ya fi su makiya sun zo da kusan mutum 3,000 da yan kai shi kuma dai da dan dabarbaru haka da diman matasa da dattawan da za su iya fita aka nemi kusan mutum 1,000 sai aka fita bayan gari aje a same su ga wanda ya taba yin aikin haji ya san inda dutsen Uhud yake sai ka dan fito a bayan garin ba zai da amma ya zama kaman cikin gari saboda gine-gine kuma gari ya bunƙasa za ka ga akwai gidaje hatta a wurin to shine me ke faruwa sai fito da sahabbai wurin to sai fara tsara su yana cewa wana ku ku tsaya daga nan wana ku tsaya akan can ku wannan bangaren ku tsaya daga waje kaza wannan shine a yaki da ake ce masa tactical formation military sukan ce masa tactical formation ko tactical order to shine fiyayyen halitta yake shine cewa wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital yana tajera su shine planning and strategy na yaki akwai military operation akwai military strategy akwai military tactics to shine yake ta tsara su haka ku ku tsaya nan kai ku tsaya sai ya dauke kaman mutane 50 sai ya dora su akan dutse karkashin jagorancin Abdullahi ibn Jubair sai ya ce ku ku zauna akan nan ko muna nasara ko ana nasara akan mu kada ku sauka wannan military wato shine tactical formation nasa akwai tactics a military suna da matakai da ya shafi a ce ko kinetics shi yake cewa fire power akwai abin da ake kira mobility akwai abin da ake kira security and protection ko security and or protection sannan akwai abin da ake cewa shock power ko shock fire so fiyayyen halitta sai ya tsara su haka wannan tactical formation shine wa iz gadauta lokacin da ka fito da safe Imam al-Baydawi a tafsirin sa karkashin ayar yace gadauta daga al-ghada ne wal ashi al-ghada shine fitowa da safe tunda safe fito dan ya fara tsara yakin yakin bai faru ba sai da rana amma tactical formation tunda safe ya fara tunda ba shirin yaki yayi ba hari aka kawo masa da manufar ya kare kansa self defense ne nasu da iyalansu da makamantansu mafhum tayyib don haka sai yake wannan tactical formation to gadauta min ahlika da ka fito daga wurin iyalanka ya fito daga ɗakin nana Aisha ne radiyallahu anha wannan qur'ani ya ƙara rattaba matakin dukkan iyalan fiyayyen halitta wa khususan iyalin da ya fito a wajenta da yace wa iz gadauta min ahlika wannan yana ishara daga gidansa musamman ɗakin nana Aisha radiyallahu anha dattijuwar arziki kuma ƴar gidan dattijan arziki as-siddiqa bintu siddiq dattijuwa mai gaskiya ƴar gidan dattijo mai gaskiya irin waɗannan in kaji an ce irin dattawan nan ai wani akwai dattaku to tun a zamanin sahabbai irin su Abubakar Siddiq ne shi a musulunci an ce tsoho ba yabo bane amma an ce dattijo ne wani to dattaku hali ne wani shekaransa 15 amma akwai halin dattaku wani ya kai 90 amma bai da halin dattaku to shi yasa irin suna na Aisha su Abubakar Siddiq musulmi na kware bai kiran su sai da alheri ba ma zagin su ba ma aibata su kuma ba ma goyen bayan a zage su kuma kaunar su da muke yi kullum muna bayyana ta muka roki Allah ya samu adamshin su amma mai zagin su kuma sai ga tsoro yake ji ya bayyana ma shi ga aqidarsu Allah ya kare mu Allah ya sani muna son su muna kaunar su mun amince suna kuskure amma kuma alkhairan su yayi kurakuran fintinkau kuma Allah ya yafe musu kuskuren kuma tun a duniya ya ba su aljanna don haka wa iz gadauta min ahlika a lokacin da ka fito daga ɗakin iyalinka daga gidanka to bawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital kana wannan tactical formation or tactical order a filin daga maqa'ida lil qital a wuraren zama na yaki da strategy da kake yi saboda yaki ba a yin sa sai da strategy kuma Allah da kansa shi da baya kuskure duk abin da Allah ta'ala ya yi zaka ga akwai planning and strategy is necessary ya zama duk abin da muke muna da planning muna da strategy a cikin sa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kowani abu, wannan suratul qamar ayata nawa ta 49. Allah yace kowani abu mun halicce shi ne da planning mai kyau. Allah da kansa san da ya planning. Shi yasa masana management sukan ce whoever fails to plan, he plans to fail. Dukkan mutumin da ya failing yayi planning, to yayi planning dan yayi failing ne. A ka'ida duk abin da yake mazo mutane ne masu tsari, ko shugabanci kake da shi a ƙauye, a gari, a jiha, a ƙasa, dole zama kana da planning, kana da policy da ka tsara, kana da developmental plan, wanda na tabbatar alhamdulillah jihohi da dama akwai su. Na san Borno sun yi developmental plan na jihar na shekaru da yawa, na yi attending. Jihar Gombe an yi, na yi attending. So duk wanda yana da tsari, shi ne planning ya zama yaya za a tsara ci gaban jiha, ba na shekara ɗaya ba ko biyu, shekara goma, shekara ashirin, duk time da aka ga bukatan a yi reviewing, a ƙara wasu ideas, ana iya yi. So duk wannan iya da muhimmanci don ci gaban al'umma. To ko a harka na addini sai da haka, ya zama masallatai ya zama muna da planning, ba haka ake zuba kara zuba mu yi salloli guda biyar mu watse ba, me muke so mu ci? In masallacin mu na so ya samar da makaranta, wace irin makaranta? Makarantar science ne, eh, shekara da muke so mu gina science secondary school, shekara da muke so mu gina kaza da kaza, shekara da muke so mu yi kaza, marayu da muke bukata mu yi sponsoring a shekaran farko, nawa muke so a shekara na kaza, waɗannan irin abubuwa na tsari mu muna da su. In ana strategy, ana planning, da haka ake nasara. In ka dauki manya-manyan institutions na duniya, zaka ga daga masallatai aka same su, ina nufin universities, jami'ar farko a duk duniya masallaci yayi ta, Jami'atul Qarawin masallaci ne a ƙasa ta ina ta Morocco, mace Fatimatul Fihri gado ta yi daga kudin gadon ta gina masallaci, masallacin ya samar da jami'ar farko a duk duniya, masallacin ta. Jami'a ta biyu a duk duniya masallaci ya samar ita ce Jami'atul Azhar a Egypt. Masallacin Fatimatuz Zahara da aka yi nasaba gare ta shi ya samar da jami'ar, ita ce second oldest university. Sai ta uku Jami'atu Zaituna tana Tunisia, masallaci ya samar da ita Masjidu Zaitun. Dukkanin su fa daga masallaci aka yi, the first three oldest universities a duniya, duk duniya waɗannan su ne. Kuma UNESCO sun tabbatar da cewa misali irin Azhar, irin Qarawin da ke Morocco su ne na farko a duniya misali. Sai fa bayan nan da shekaru da dama aka yi jami'ar farko a Europe, ita ce University of Bologna, Italy. Bayan shekaru da yawa Ingila suka yi jami'a ta Oxford, sai kuma khirrijai na Oxford wato graduate suka yi Cambridge. Sai bayan sama da shekara 100 wanda suka gama a Cambridge suka je suka yi jami'ar farko Harvard University a America, ke sa ake kiran anguwar ma Cambridge. Wato Muslim World suna da jami'a ɗaya, biyu, uku, shekaru da dama da wayewan university. Gabanin tura masu san menene jami'a, me dalili? Saboda tasirin planning and strategy. Ke sa duk abinda muke mu zama mutane masu tsari, kar mu zauna kara zube. In akwai tsari da kyakkyawar manufa, to aikin baya lalacewa. Tsari da kyakkyawar manufa, ya zama manufar mu na da kyau, muna da tsari na commitment to aiki, za mu yi nasara insha Allahu ta'ala. Allah ta'ala ci samu wanye lafiya. Wallahu Allah sami'un mai ji ne, don haka Allah ta'ala yana ji, jinsa ba irin namu ba, don ba a kwatanta Allah da ji irin na mutum. Allah ta'ala matakinsa daban. Wallahu sami, kalma nawa sau nawa Qur'ani ya kira as-sami? Bari in gwada ku a nan. Sami'un sau nawa ya zo a Qur'ani? Na'am, ustaz ya ce 47. Kun amince? Suna iya kai haka, amma asalin wanda suke ishara zuwa ga sunan Allah 45 ne, wanda su Allah suke nufi. Ina nufin wanda suke nufin Allah, wanda sunan Allah na as-sami. Alim fa da sunan Allah guda nawa ne? Saboda muhimmancin ilimi sun kai 157. Allah ya samu wanye lafiya. Na'am, bismillah.
Ihammat ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyyuhuma.
كالمؤمنون
إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا اللوكتين ده بانغالوري غدا بيو daga cikin ku suka yi niyyar su watse su rabu da ku wallahu waliyuhuma Allah majibincin bangarori guda biyu ne wa alallahi falyatawakkalul mu'minun mu'minai zuwa ga Allah suke tawakkali mu'minai zuwa ga Allah suke me tawakkali lokacin da fiyayen halitta ya dauki sahabbai kusan 1000 za su tafi Uhud don su yi safe defense su kare garin Madina da iyalansu ƴaƴansu da matansu sai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kuma shine shugaban munafikai na duniya a zamanin sai fare yaudarar su to an zo za a ji a dauke ku kuma a kashe ku shi ya ce kaza kaza to ai wanda ma bai fito ba ya dace dan gidansa a gawade yaya ba a ga kaza ba sai fara sa shakku a zukatan wasu mutane sai dawo kusan da one third kashi ɗaya cikin uku kusan mutum 300 sai dawo da su wannan yake bayyana mana mai imani yana iya kuskure dan a wanda ya dawo da su akwai wanda mu'minai ne daga baya Qur'ani ya tabbatar da matakin su amma yake bayyana mana mumini na iya yin kuskure mumini ba ma'sumi bane kawai abin da yake faruwa shine alkhairan sa sun yi kurakuran sa fintin kau sun ninka su ninkin baninki to a lokacin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul dawo da wajen mutum 300 bayan nan sai wasu manyan kabilu guda biyu suka so su ma su biyo su sune Abu Salima da Abu Harisa to su kuma sai Allah ta'ala ya taimake su suka yi nasara akan shedan sun yi yunkurin su dawo su bi Ubay ibn Salul sai suka fasa sai suka bi fiyayyen halitta shine Allah ta'ala ya ce idh hamma ta'ifatan minkum an tafshala sun yi niyya bangare biyun nan su ma su dawo gida su sauladan su amma wallahu waliyuhuma Allah majibincin su ne wannan kuma abin da yake gaya mana duk da mumini baya kuskure akwai karin darasi shine Allah ta'ala yana kara muminai daga tarkon shedan sau da dama fiye da marasa imani kai in kana da imani akwai abin da in ya gifta ka ga ka zai iya yaudaranka sai Allah ya sa time da ma zai gifta baka magarin bare ya zama ya affecting dinka ai irin abin da ya faru a kissar Annabi Yusuf kenan arama zaka ba mu misali
wala qad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha
jazakumullahu khaira misalan suna da yawa a suratu yusuf amma tun da ya ba mu kwaya ɗaya mu tsaya akai saboda lokaci wannan cikin suratu yusuf aya ta nawa na'am 20 da 20 da nawa haka ne aya ta 24 ne wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadinal mukhlasin ta nufi Annabi Yusuf ya nufe ta haka Allah ya faɗa yawanci malamai da akan canja fa za a ce wai laula an ra'a burhana rabbi la hamma biha a'a ibn Usaymin Allah ya ji gansa ya ce wa laqad hammat bihi wa hamma biha babu kuskure ta nufe shi ya nufe ta amma Allah bai bar Annabi Yusuf yayi zina ba me ya ce linasrif alhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin saboda iya daga cikin bayinmu waɗanda mai Allah ta'ala ya tsarkake su ya ba su ikhlasi kaga duk da fa wa laqad hammat bihi wa hamma biha bai yi ba saboda mai saboda Allah ne ya kare shi shi yasa sau da dama mai imani yakan samu kariya ta Allah har a wurin da shedan ya rinjaye sai Allah ya sa abin gaba ɗaya ba zai yi ba wannan special kariya ne da Allah yake wa masu imani kuma Sheikhul Islam Rahimahu Allah ke cewa Allah ya jarabi Annabi Yusuf da yawa da jefa shi a rijiya cewa kura ta cinye shi an saida shi an dauke shi a matsayin bawa ya je gidan fursuna ya yi shekaru ya samu jarrabawar matar sarki ya samu jarrabawan ƴan uwansa an dora masa mulki ya yi kaza ya ce duk jarrabawar nan wace ta fi girma ya ce na matan nan ya fi girma saboda sauran jarrabawa na jefawa rijiya ko shede shi ko sai da shi ko gidan yare bai da zabi, amma na wannan sabon Allah iya da zabi kuma yaki Allah ya taimake shi. Duk abin da baka da zabi dole ne ta kama ka, ba haushe ce hakuri ya zama dole, amma wanda kake da iko kaci sabon Allah ka cancanci a yaba maka. Don haka Allah ya ce na'am wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna, mu'minai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suke tawakkali. Yana da matukar muhimmanci mu sani cewa masu imani Allah ta'ala yakan ba su special kariya. Dalilin me? Dalilin Allah ta'ala yana son su. To wannan shine irin abin da ya faru da Banu Salima da kuma Banu Harisa, su ban guda biyun nan. Duk da Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yayi kokarin garinjaye su basu dawo ba, sai Allah ya ce wallahu waliyuhuma, kamar yadda akan annabi Yusuf Allah ta'ala ya ce me, laula kadhalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadina al mukhlasin, don iya daga cikin bayinmu da muka tsarkake su muka sanya zababbu ne gaba gare mu. Wannan yake bayyana mana yin imani da Allah yana kare ka daga sharrin da ka sani da wanda baka sani ba, yana kare ka daga fitinar da ka sani da wanda bata ka sani ba. Kuma Allah ta'ala yace wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minuna, mu'minai suna tawakkali ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Menene ma'anan tawakkul? At-tawakkul ila Allah shine sidqul itimadi ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab. Ma'anan tawakkali kaman yadda Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ya faɗa shine gaskiyar dogaro zuwa ga Allah wajen jawo fa'ida da tunkuɗa sharri tare da yin sabubba da shari'a ta amince a aikata don a jawo fa'idan ko a tunkuɗa sharrin. Wannan shine haƙiƙanin abin da ake nufi da tawakkali, ka dogara ga Allah wajen neman fa'ida da tunkuɗa sharri da kuma al-akhadhu bil asbab, dukkan abin da yake sababi ne ka aikata. In kai wannan ka zama mai tawakkali zuwa ga Allah subhanahu wataala. Daga cikin halittun da ke da tawakkali a sunna shine akwai tsuntsaye. Tsuntsu yakan zauna ya ɗauko abinci a ƙotansa ya zo ya ciyar da ‘ya’yansa ya ɗura musu tukunne koma ya nemi nasa. Zai kwana a gida ƙotansa empty, ƙotan nan shine stove, zai baccinsa ba abin da ya dame shi, sai da safe ya fita ya je nemo breakfast tukunne ya kawo. A cikin sahabbai masu tawakkali akwai irin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu, yan ana siffata shi ma da tawakkali ila Allah. So mu zama mutane masu dogaro ga Allah, duk abin da muke nema mu nema a wurin Allah subhanahu wataala, amma mu dage mu zama masu tawakkali. Duk abin da Allah ta'ala ya hukunta sai mu yi aiki da shi, mu rike shi, mu yi imani da shi. Rashin tawakkali ga Allah yakan sabbaba abubuwa da dama. Tawakkali ga Allah yakan jawo mutum fa'idodi da yawa a wurin Allah. Daga cikin dai muhimman abu shine Allah yana son mutane masu tawakkali. Fadima rahmatin nan.
Fadima rahmatin min Allah linta lahum wa law kunta fawwan ghayran qalbi lam faqu min hawlik fa'fu anhum wa استغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
جزاكم الله نعم جزاكم الله خيرا صبور لوكتي. wannan ayar misali ne kawai guda daya wanda mun karanta dazu ta Ali Imran aya ta 159. Muhalli shahid Allah yace yana son mutane masu tawakkali, kuma annabi da kansa aka ce fa idza azamta fatawakkal ala Allah, in ka daura niyyan yin wani abu to ka dogara ga Allah. Shi yasa duk abin da zaka yi a rayuwa kar ka dogara ga mutum, ka dogara ga Allah. In ka dogara ga mahaifi Allah na iya daukar rayuwarsa, in ka dogara ga mai gidanka Allah na iya daukar rayuwarsa, in ka dogara da wata kujera Allah yana iya raba ka da ita. me dace ka dogara ga Allah fa idza azamta fatawakkal ala Allah duk abunda ka saka a gaba to in kai niyya ka dogara ga Allah kuma Allah ta'ala yace yana son mutane masu tawakkali in muna da tawakkali Allah ta'ala yana son mu Allah ta'ala ya sa mu a cikin bayi masu tawakkali to a wannan hali shi sa Allah ta'ala yace wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minuna za mu shiga aya ta gaba kuwa ba zai yi ba ko to za mu tashi akan aya ta 123 insha Allah wa laqad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla za a shigo da maganan badr a ciki dan wannan ayoyi da muka yi bayani a magana mafi inganci tafsirin ibnu Abbas radiyallahu an da dalibin sa Mujahid sun ce suna magana ne akan Uhud wannan kuma za a shigo da maganan badr ne dan a nuna wa sahabbai radiyallahu anhum cewa ai a baya ma Allah ya taimake su a badr da ma ba su da adadin da yake na Uhud to su dogara ga Allah Allah da ya taimake su a badr shine zai taimake su a Uhud a Uhud kuma shi zai taimake su a koda wani lokaci shi wannan Allah da ya taimake sahabbai a badr ya taimake su a Uhud muka dogara gare shi duk abin da muka saka a gaba Allah zai taimake mu zai ba mu nasara da Allah ake dogara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allah ya ji kan iyayenmu da malaman mu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya hada mu da alheri duniya da lahira Allah ta'ala ya kare mu daga sharri Allah ya kara mana zaman lafiya Allah ta'ala ya kara mana albarka ya albarkaci zuriyar mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahu ta'ala a'lam amin.